بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 28 ga watan Al-Muharram shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan July 2025 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inda aka fi sani da suna Dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin juz'u amma a yau insha Allah za mu yi darasi na hudu kenan daga cikin tafsirin suratul layl za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki wa sayujannabuha al-atqa zuwa karshen sura wato wala sawfa yarham bismillah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
الله ودك كي سركي يجي غبا da cewa wasayujannabuhal atqa kuma lallai za a nisantar da mafi takawa daga gare ta alladhi yu'ti malahu yatazakka wannan wanda yake bada dukiyarsa yana mai neman sarkaka Allah yace wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza kuma ba wani da yayi masa wata ni'ima da za a sakanka masa da ita illa btigha'a wajhi rabbihi al'ala sai dai don neman fuskar ubangijinsa madaukaki wala saufa yarda kuma lallai da sannu zai yarda da sakamakon da za a bashi waɗannan su ne ayoyi guda huɗu kenan ko biyar ko na ƙarshen wannan sura mai albarka suratul layl a ci gaba da bayani ne da Allah madaukakin sarki yake yi mana akan abin da muka ji a wato darussan baya cewa an raba mutane zuwa gida biyu akwai mutanen kirki wanda za su tike zuwa ga aljanna Allah ka sa mu cikin su
amin
ko kuma mutanen da suke kafirai da fajirai su ne waɗanda za su tike zuwa ga azaba Allah Allah ka tsare mu daga azabarka
amin
shine Allah madaukakin sarki bayan da ya bayyana wannan kuma ya bayyana cewa da duniya da lahira duka nashi ne kuma shi yake yin yadda ya ga dama da su ba a iya tambayarsa ko a tuhume shi ko a nemi jin ba'asi akan abin da yake yi kuma ya bayyana cewa wanda yake aikin kirki za a yi masa azabar da aka ambata a baya cewa za a bashi la yaslaha illa al-ashqa ko alladhi kazzaba wa tawalla sai kuma aka ce wasayujannabuha kuma da sannu za a nesantar da ita al-atqa daga mafi takawa yujannabu wato abin nan ne fi'li ne mabniun alal majhul sannan ha'un din shine bamirin ita wutan wasayujannabuha kuma da sannu yujannabuha za a nesantar da ita al-atqa daga wanda yake mafi jin tsoron Allah wato shi wanda yake jin tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai mishi tagomashi daga nesanta shi daga azaba ta waccan wuta da aka ce sayaslaha wanda waɗanda waɗancan al'ashqa za su shige ta shi wannan al'atqa wato wanda yake shadidu taqwa lillahi azza wa jal mai tsananin jin tsoron karya dokokin Allah shi za a nesanta shi fayutahharu فيبعد منها شي ذا انسان تا شي daga ita saboda shi ma anan duniya ya nesanta kanshi daga saban Allah ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ayyukansa daga zunubai ya gujewa adzunub wal uyub wal ma'asi ya gujewa zunubai ya gujewa abubuwan Allah wadare da saban Allah da aka ranar alkiyama za a yi mai jaza'an wifaqa sai zama ba'idan anin nari shi ma sai a nesanta shi daga wuta kamar da Allah yake faɗa a cikin suratul anbiya yake cewa innal ladina sabaqa lahum min al-husna ulaika anha mub'adun lalle waɗanda suka waɗanda wato aljanna ta gabata mun riga mun ba su ita waɗannan anha ay anin nari mub'aduna su ababan nesantawa ne kaga mub'adun da yake da wato sayjannabuha Allah yace la yasma'una hasisaha koda warin wuta ba za su dinga ji ba wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun su suna masu dawama a cikin abin da rayukan suke so Allah ka sa mu cikin su lafazin al-atqa kamar da muka ambata game da al-ashqa zai daukan ma'ana biyu ko dai dauki zahirin sa shine wato ya zama cewa siga ce ta tafdili wanda take kuma bada ma'anan tafdilin ko kuma ya zama wato siga ce ta tafdili amma wanda take an cire mata tafdilin kamar yadda muka tattauna a baya anan al-atqa yana nufin mumini wanda yake da cikar jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa nazalat fi Abi Bakr radiyallahu anhu cewa wannan aya ba ma wannan aya ba dukkanin ayoyin nan har zuwa ƙarshen sura sun sauka ne a kan sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah to shi wannan al-atqa din daga cikin muhimman siffofin mutum mai tsoron Allah shine zaka same shi cewa munfiqan malahu fi sabilillah zaka same shi cewa mai ce da dukiyar shi ne dan daga kalmar Allah wannan ya daga cikin siffofin sa ce da dukiya dan daga kalmar Allah kuma sannan dai zaka same shi sadiqul qawl mai gaskiya sannan zaka same shi yabghulu malahu fi sadaqati wal it'ami wal itqi waslati rahim wa sa'iri mawaridil khair zaka tare da cewa mutum ne wanda yake ce da dukiyarsa dan ainihin wato daga kalmar Allah dan sada zumunta dan aikin alkhairi wanda ya shafi ƴan tabayi da ciyar da abinci da makamantan su irin abubuwan da aka ambata dai a baya kuma za a same shi yana yin waɗannan ayyukan alhalin baya nuna cewa yana neman sakamako daga waɗanda yake yi ma yana neman sakamako ne daga wurin Allah madaukakin sarki innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shakura ba ma neman sakamako ko yabawa daga gare ku saboda haka anan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara bayyana wannan siffa a cikin fadin sa da yake cewa allazi yu'ti malahu yatazakka shine wanda yake bada dukiyarsa yana mai neman tsarkaka wato shi ma'abucin waccan siffa ta al-atqa yana bada malin dukiyarsa yana bada dukiyarsa ne wato ba dan duniya ba anan duniya ya same ta kuma anan duniya yake infakin ta amma kuma ba duniya yake nema da ita ba abin da yake nema shine ya tazakka yana neman tsarkakuwa a wurin Allah baya nufin riya baya nufin sum'a baya nufin wani abu makamancin haka alladhi yu'ti malahu wanda yake bada dukiyarsa ya tazakka ai hala annahu yatlubu zakka yana neman tsarkakuwa wanda dama wannan kuma shine abinda Allah madauki sarki ya umarni a cikin fadin sa khudh min amwalihim sadaqatan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka karba daga cikin dukiyoyinsu wata sadaka tutahhiruhum wanda ta tsarkake su wato zakkihim biha wanda kuma za ta ainihin wato musu tazkiya kamar da ke cikin suratu at-tauba kenan ko saboda haka ma'anar wannan sadaka da mutane suke bayar daga dukiyarsu ya kasance suna neman abu biyu na farko tazkiyatun nafs tsarkake zuciya daga burace-buracen duniya daga ruwa daga babakere daga ire-iren abubuwan da ke buturo-buturo ɗan adam a san da ya samu dukiya kamar da Allah yake cewa walau sallallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard, dan adam idan ya samu dukiya yakan yi dagawa a bayan kasa, yakan ji cewa shi yafi kowa ya isa, wani lokaci ma har ya za da ubangiji, kamar yadda wanda yake cewa la utayanna malan wa walada, ko an je lahira ma za a bashi karfi da dukiya da yaya, kamar yadda wanda yake cewa wa ma azunnu sa'ata atiyatu, ina tsammanin ma babu tashin alkiyama qa'imatu, ko kamar yadda wadanda suke cewa iz aqsamu la yusrimunha musbihina wala yastasun, wannan da yana cikin dagawar da mutum yake yi idan ya samu wadata ya samu arziki, zai ga cewa kowa bai isa ba, kowa bai iya ba sai shi, to amma wanda yake dauka yana bayarwa, yana sadaka, yana kyauta, yana sada zumunta, to waɗannan abu, waɗannan halayya suna taimaka mishi wajen tazkiyatun nafsi, alladhi yu'ti malahu yatazakka, abu na ɗaya kenan. Abu na biyu kuma nama'ul mal, dukiya tana taimakawa wajen bunƙasa da haɓakar dukiyar, sadaukar da dukiya tana taimakawa wajen bunƙasa da haɓakar dukiyar, saɓanin abinda mutane suke tsammani, saɓanin abinda shaidan yake riya mutane, ash-shaitanu yadkhulul faqr, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka ba ta rage dukiya, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan, babu abinda Allah yake ƙara ma bawa idan yana rangwanta ma ƴan uwansa sai ɗaukaka. Nabi ya ce ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu, babu kuma wanda zai kankan da kai don Allah face sai Allah ya ɗaga darajarsa. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin sahih Muslim. Aga a shahid a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka ba ta tauye dukiya. Ta iya yiwuwa mutum ya bada sadaka ko ya ta aikin alkhairi ya ga cewa a zahiri yawan dukiyarsa ta ya ragu, yanzu ya waye gari dukiyarsa yawan ta bai kai yawan ta a baya ba, amma duk da haka a shar'ance ba ta ragu ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha lokacin da aka yanka wata dabba a gidansa ya ta kyauta da naman har sai ya rage sura tsoka guda ɗaya, ita kadai mutanen gidan suka samu. Aisha take cewa ka rabar da naman gaba ɗaya mun yi asarar shi in ban da wannan, sai ya ce mata a'a wannan shine muka yi asara. To abin nufi a nan shine saboda dukiya ba ta cikin abin da mutum zai je ya tara a lahira sai in ya yi aikin alkhairi da ita, yin wannan aikin alkhairin shine ƙaruwarta, domin duk abin da mutum ya ciyar za a ninninka mishi daga 7 zuwa 70 zuwa 700 zuwa 700 zuwa miliyan 7 zuwa malala gashin tinkiya za a ninka mishi, wallahu ba'iku liman yasha. To wannan shine ma'anar ma naqasat sadaqatun min mali, dan ta yi mutum ya dauka a ai zahiri da gaske ne mutum yana iya ya bayar hayyarsa, to ba abin da yake nufi ana nufin naqasa ta amfanin da duke za ta maka a gaba. Sannan kuma a aikace ana samun ma mutanen da a sanadiyar sadakar da kyautar, kuma sai arzikin nasu ya ta ƙaruwa a abinda mutane suke gani, sai arzikin ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa, abin har ya bada mamaki, saboda Allah maɗaukin sarki yana iya buɗe mutum wasu hanyoyi da wasu albarkatu da ke cikin nemansa don abin da yake bawa ‘yan uwansa mutane. A taƙaice Allah maɗaukin sarki ya ce mana a nan wajen alladhi yu'ti malahu yu'ti malahu yatazakka, wanda yake bada dukiyarsa yatazakka, yana mai neman ainihin wato tsarkakuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ci gaba da cewa wa ma li ahadin indahu, kuma ba wani da yayi masa wata ni'ima, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, babu wani da yayi masa wata ni'ima da za a sakanka masa akanta. Wata siffa ta gaba kenan da aka ambata bayan siffa cewa alladhi yu'ti malahu yatazakka, sannan kuma shi wannan da ake magana anan a wato ai wa ma li ahadin min khalqillahi inda hadha alladhi yu'ti malahu fi sabilillahi min yadin yukafi'uhu alaiha, yana bada sadaka, yana kyauta, yana yanta bayi, yana ciyarwa, duk wannan abin da yake yi ba yana yi ne ma wani saboda wanin ya taɓa mai alkhairi a baya yana bin shi bashi, wato akwai wanda zai maka alkhairi, zai maka kyauta, zai taimake ka, amma yana yi ne saboda a baya ka taba yi mishi, ko kai ne ka biya mai kudin makaranta, ko kai ne baban shi da ka haife shi ka taimake shi, ko kai ne kanin baban shi da ka sa shi a kasuwa har ya samu abin da yake iya samu, ko kai ga mishi hanya ya shiga aikin da yake na gwamnati ko sana'ar da yake, to kaga yanzu kana da wani bashi a kansa kuma lazumin sa ne ya biya, in bai biya ba ma za a tuhume shi da butulci. Mutanen da suka san alkhairin da wani alhaji wani ya yi ma wani har ya zama yadda ya kai shi ya koya mai kasuwa ko ya masa aure ko ya ba shi ya sayi aura ko ya sa shi a harkar kwangila ko ya samu mishi aiki a soja ko ɗan sanda ko shi ne sanadiyar ɗagawan shi a siyasance, duk wanda ya maka haka a ɗabi'ar rayuwa ta kirki da mutuntaka, to ana buƙata a ga kai ma ka taimaka ma nashi ko da shi baka taimaka mai ba, ko kuma in aka ce zamani ya juye yanzu kai kake da wadata shi ba yi da ita, to lallai ana jira a ga cewa ka mai alkhairi, kuma in baka mishi ba babu shakka baka kyauta ba, ka yi butulci ko to wanda ya fi wannan alkhairi shi ne wanda kwata-kwata bai maka ba kuma ba ka sa ran zai maka, ko ba kana mishi ne don ka biya shi ba, domin wancan da ya maka wata rana za ka iya jin kamar ka biya shi, kuma har ma kana iya ka goranta mai cewa to ai duk abin da ka maka na maka da ai na biya ka ko. Sayyidina Abdullahi dan Umar ya taba ganin wani mutum a Ka'aba yana goye da wata dattijuwa tana goye a bayansa suna dawa shi mahaifiyarsa ce, a lokacin da babu irin kekuna nan da ake turawa mutane a irin wilciya din, saboda haka idan mutum mai rauni ne ko tsoho ne sai dai a goya shi, kuma za ka yi goya shi ba sai dai ka biya kuɗi a goya shi a yi dawafi shi, sai Sayyidina Abdullahi dan Umar sai ya ga wannan mutumin yana ta dawafi da wannan mata yana ta dawafi da ta yayi zufa, bayan da ya gama ya zo zai sha ruwa a gunzanza sai yana ce mata ya umma ya ke mahaifiyata a taraina ni kad dafa'atu anki, shin kina ganin ni din nan yanzu na biya anki dainaki bashin da kike bi na da ɗaukan ciki da haihuwata da renona ina ganin na biya ki, sai Abdullahi Umar ya ce mashi wai haka ya haza Allah wadaranka baka biya ba, ya ce baka biya ba ta walau alƙatan ko da abin nan contraction guda ɗaya yunkurin naƙuda guda ɗaya baka biya ta, to a shahidi shi ne a nan kaga ɗa ne fa yake jin kamar ya biya uwarsa, har yake tambaye ta ji ko ya yi abin da za a iya ɗauka ya biya, to yana kuma ga wani na iya ashe sauƙin jin tunanin cewa ya biya, to duk wannan bai kai falalar mutumin da kwata-kwata baka taɓa taimakon shi ba, kuma baya sa ran ka gode masa bai sa ran ka taimake shi, amma sai ya baka kawai don neman abin hannun Allah, shi ne ake magana a nan wa mali ahadin, kuma babu a wajen wani indahu a wajensa min ni'matin wata ni'ima tujza wata take abin sakankawa illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, in banda neman wato abin wurin Allah madaukakin sarki ubangijinsa. Sai ya zamana a nan ma'anan illa kamar da suka ce ma'anan ta lakin wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza lakin ibtigha'a wajhi rabbil a'la, sai dai kawai dan yana neman wato fuskar ubangijinsa madaukaki. Abinda yasa za a ce haka saboda wannan istisna'i illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la baya cikin wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, zaka istisna'i ne munqati'i, al-jumhur kuma suna karanta shi da ibtigha'a ala an-nasb a matsayin shi na istisna munqati'i, wato an cire shi daga ba cikin wancan zancen ba, amma an samu wasu da suka karanta shi da wani tilawa daban duk da yake bata tabbata a matsayin mutawatira ba, ibtigha'u wajhi rabbil a'la sai zama wato istinafi, haka nan za a yi i'rabin shi ibtigha'a din a matsayin mansubun ala annahu maf'ulun li ajli, wato abinda ya aikata shine kawai min ajli ibtigha'i wajhi rabbil a'la, dan neman fuskar ubangijinsa madaukakin sarki ba dan neman wani abu a wurin mutane ba ko menene, wannan yake nuni zuwa ga muhimmancin duk wanda zai wani aiki na alkhairi da ya yi shi don neman abin da ke wajen Allah, kar ka yi shi don neman yaban mutane ko don ka ba su haushi ko don su ji daɗi ko don su ji takaici, duk wanda ya aikata wani abu da gaskiyar abin da ake aikatawa dan neman abin da ke wurin Allah in ya nufaci mutane na nan duniya to yayi asara saboda Allah baya son irin wannan aikin wanda za a aikata kuma a nufaci wata maslaha ta duniya sannan kuma su wanda aka nufaci maslaha a wajen su ko ba za su iya sakan ka maka ba ba su da abin da za su baka Allah shine yake da abin da zai bayar shi yake da aljanna shi yake da ni'ima shi yake da yardarsa shi yake da falalarsa shi yake bayarwa in ka nufaci shi ka tsantsanta nufatarsa sai ya karba ya biya idan kuma ka nufaci mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisul qudsi Allah ya ce man amila amalan ashraka bi ghairi taraktuhu wa shirka wanda ya aikata wani aiki sai yayi tarayya da ni da wani na taraktu sai na bashi wa shirkahu da abin da ya tarayya da shi Allah ya ce illa ibtira'a wajhi rabbihi al'ala sai dai neman fuskar ubangijinsa al'ala mafi daukaka Allah ya ce wala saufa yarba kuma da sannu Allah zai bashi ai wala saufa yu'ta min aljannati ma yarba za a bashi abin da ke aljanna har sai ya ji ya gamsu saboda mene bi annahu yu'ta adhafa ma anfaqa saboda abin da za a ba mutum aljanna za a ninninka mishi abin da yake in ka kalli rayuwar da mutum zai a duniya ba wata rayuwa ce mai tsayi ba sannan a cikin wani rayuwar da yayi abin da zai yi amfani da shi ne ya aikin lahira dan kadan ne a cikin rayuwarsa watakila wanda ya mori rayuwa sosai ya amfani da daya bisa hudun rayuwarsa wajen aikin alkhairi aka lissafa contact hours din shi na sallah na azumi da sauran ibadoji za ka ga basu fa daya bisa hudu na bacci da cin abinci da fira da sauran sharholiyar duniya wanda ba yake lada bacci ita take cin rayuwa tunda kafin ma ya fara wata kida sai ya shekara 14 15 kafin ya balaga sannan kuma daga nan kaga wannan duka an yi watsi da ita sannan a kusa a kowane wuni yana da bacci na akalla awa 8 daya bisa uku wannan wurin kaga nan ma an cire wani daya bisa uku duka rayuwar shi sannan a cikin biyu bisa uku da ya saura duk mafi yawanci zai amfani da shi ne wajen neman duniyarsa da shakatawarsa dan abin da zai cira a wuni watakila sallar asuba azhar al'asr magruba isha zaka tarar cewa bata wuce watakila awa biyu a cikin awa 14 na wuni ko 15 bata wuce watakila haka nan azumi so dai zai a shekara kuma shi ma da rana kawai haka nan in ka kalli dukiyar da mutum yake ciyarwa hatta waɗanda za a dinga ziga su ana cewa masu ciyar da dukiya ne za ka tarar cewa abinda suke bara a cikin dukiyarsu wataƙila baya wuce 10% da dukiyarsu gaba ɗaya in ba mutane irin Sayyidina Abubakar da aka ambata a nan ba wanda ya taɓa kawo dukiyar da ya mallaka gabaki ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi me ka bar wa iyalanka ya ce na ba musu Allah da manzonsa hatta al-ansar da ake tsiga su a wajen wato ciyarwa da Allah ya ce wa yusuna ala anfusi malakan bin khasasa malakan bin khasasa suma ba su kai Abubakar irin wannan dabi'a ba wato sun ban makansa abinda za su mora sun ban makansa rago gonakin su da gidajen su da kasuwannin su so da kaza ka tara abinda mutun ya bayar ba duka abinda ya mallaka bane wato kila shi ne abu mafi karanci abinda ya mallaka sannan Allah kuma sai ya ninninka man zallabi yuqridu Allahu qardan hasana fayudha'ifahu la'alahu ad'afan kaseera wai zai ba Allah rancen abin da ke hannunsa sai Allah ya lullunka masa lullunkawa ne yawa saboda ka abinda za a ba mutum tabbas sai ya yarda da shi wala saufa yarba al-imam shaukani anan wanda yake cewa Allah nan da aka ce wala saufa yace wannan lamun hiyal muwaqi'a bil kasami lamun ce wata kin da cewa akwai rantsuwa a wajen asalin zancen watallahi la yarda na rantse da ubangiji abinda za a ba bawa idan yau na aiki alkhairi sai ya yarda sai aka koye ita abin nan din aka doye ita a kasam aka bar lamun din da zama alama gare ta irin ta irin wanda ke sura ta gaba da zamu karanta wala saufa yu'tika rabbuka fatarda cikin suratul duha ko kuma wallahi watallahi sayutika rabbuka fatarda wacce ita ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu dokanta insha Allah dukkanin qura'u suna karanta nan da yarda wala saufa yarda zai za a bashi abin da zai ji dadi ya ji ya gamsu amma ko ta tilawa da ta zo ita ma shadda wala saufa yurda za a bashi abin da za a yarda da shi ita ma kuma fasarata ba matsala bace an fasarata al-imam ibn kathir a cikin tafsirin sa da yazo karshen wannan sura yayi wani zance mai ban kai a inda yake cewa zakara gairu wahid min al-mufassirin anna hadhihi al-ayati nazalat fi Abi Bakr bin Siddiq radiyallahu anhu hatta inna ba'dahum hakal ijma'a min al-mufassirin ala dhalika yace da dama daga cikin malaman tafsiri a wannan wajen sun ambaci cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne akan sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yace kai wasu malaman ma sun hakaito ijma'i game da haka kusan dukkanin tafsirai idan ka koma zaka tarar wannan magana da ita ce cewa ayoyin nan sun sauka akan sayyidina Abu Bakr ne radiyallahu anhu malam yace wala shakka annahu dakhilun fiha wa awla al-ummati bi'umumiha yace babu shakka akan cewa sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ya shiga cikin wannan aya kuma yafi kowa cancantar a ce wannan aya tana magana ne akan sa bi'umumiha da wannan gaman manzancin da tayi aya bata ayyana wani mutum ba ta zo da buɗaɗɗen zance ne amma shi yafi kowa cancanta ya shiga cikin ma'anar ayar fa inna lafzaha lafzul umumi wa huwa qawluhu fadan Allah wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa la sawfa yarda kaga ba a kebance wani mutum da ayoyin ba ana magana ne akan duk mutumin da ya zama na kirki yake ciyarwa baya riya baya yi dan neman wani abu na wurin dan adam Allah madaukakin sarki yace zai bashi abinda na ni'ima wanda sai ya gamsu da abinda Allah zai bashi lakin da sai dai shi sayyidina Abubakar muqaddamun ala al-umma shi abun gabatarwa ne akan dukkanin sauran mutane ta fuskar wannan aya ta fuskoki ma masu yawa wasabiquhum kuma shine wanda ya rigayi dukkanin al-umma fi jami'i hadhihi al-awsaf ta fuskar duka waɗannan sufofi sayyidina Abubakar ya hada su ga baki daya wasa'ir al-awsaf al-hamida kamar yadda yake da sauran sufofi ababan yabawa fa innahu kana siddiqan ya zama mai gaskatawa ne ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taqiyan ya kasance mai tsananin tsoron Allah ne kariman ya kasance mai halin girma ne jawadan ya kasance mai kyauta ne bazzalan li amwalihi fi ta'ati mawlahu ya kasance mai sakin hannu ne shi wajen da'a ga Allah ubangijinsa wa nusrati rasulihi da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kam min darahima wa danarira bazzala wa ya san iya adadin zinariya da azurfa wanda ya saryatar da ita ibtigha'a wajhi rabbihi alkarim wajen neman fuskar Allah ubangijinsa madaukakin sarki walam yakul li adin minan nasi indahu minnatun kuma babu wani cikin mutane da yake da wata falala a kansa ya taju ila an yukafi'ahu biha wanda sai Allah Bakar yake da buƙatar ya rama mushi ba wanda ya mushi wani buki na kirki da zai rama mushi sana Bakar ya ce da dukiyarsa ba yar kadan ba wajen yanta bayi din nan masu rauni su Bilal su Zinnira da makamantarsu kuma yaje siyan su ana cika masa kuɗi kuma ya biya ba tare da ya taya ba kuma da ya biya ya ci musu kuta mukun nama yaya bai taba musu gori ko gadara ko yana cewa yana da wato alfarma a kansu haka nan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ci gaba da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukiyarsa shi ya siyo raquma waɗanda da su annabi sallallahu alaihi wasallama da shi suka yi hijira tunda annabi ya gaya masa cewa ubangijina ya bani izini cewa in yi ƙaura ku koma Madina bayan da mutanen Madina suka nemi wannan alfarma ya ce musu ku bari sai Allah ya bani izini sai ga sayyidina Abubakar ya ce ubangijina ya bani damar ku koma Madina amma na ce wa mutane na su fara fita ɗaiɗai a sace amma kai ka jira tare za mu tafi da kai tana Bakar sai je kasuwa ya siyo raquma lafiyayyu guda uku inda ya ci gaba da horar da su saboda tsayin tafiyar da wahala da ke cikinta raqumi guda biyu shi ya hau ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau ɗaya sai kuma matsayin safaya suka tafi shi sannan yake buɗe wani asusu na musamman na aje wasu kuɗaɗe waɗanda za su yi guziri da su sannan daga gidan shi sanda suke ɓoye a garo Hira daga gidan shi ake kawo abinci yashi Asma'u ita ta sa kanta a cikin haɗarin shiga da fita alhalin ta san cewa mutanen Makka suna neman su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su kashe su haka nan da aka isa Madina Nabi sallallahu alaihi wasallama yace a nuna mishi inda zai siya, inda zai masallaci. Aka nuna inda masallacin shi nan yake, aka ce na wasu marayu ne cikin Banu Najjar za su bayar sadaka. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace baya san sadaka bi thamani ya Banu Najjar, yace a siya zan yi da kuɗi. Suka ce to shikenan tunda kace siya zakai, amma mun muna ganin da ma an baka kyauta. Yace saminuni, na dai gaya muku ku faɗa mini farashi. Suna faɗan farashin sai na baka ya ciro kuɗin ya ce gasu. So da ka masallacin da kuɗin shi aka sai masallacin, wannan masallacin da kake yi na Madina kuɗin sa ne asali aka sai masallacin. To haka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu da ya fito ya hudu ba lokacin da aka samu wani rashin fahimta tsakanin Sayyidina Abubakar da Umar. Haka ya hudu ba yace ku kiyaye Abubakar abokina, ku kiyaye mu abokina. Haka nan da zai rasu yake cewa a dukkaninku nayi wa'azi, kowa a cikinku kafin ya gasgata sai da yayi shakka, sai da yayi lissafi, kai wani ma sai da yaga haza sa da ya amsa ko yace mu Abubakar fa qultum kadhabtu wa qala Abubakarin sadaqata. Duk kuka ce mini kazabta, kai ƙarya. Abubakar yace gaskiya ka faɗa. Yace babu wani wanda inda zai mini gori akan dukiyarsa ya cancanta ya mun gori, babu kama Abubakar. Da zan tafi gurin Allah da wata kauna ta wani wanda ta wuce misali da Abubakar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi yabo ba dan kadan ba. Sai na Abubakar ya fashi da kuka yace ya manzo Allah, ai da ni da dukiyar duka mallakar kai, ma ana wa mali illa mulkul laka ya rasulullah. Duk da wannan abin da yake bai taba yin girman kai ko yaji cewa yafi kowa ko ya wulakanta kowa ba. Hasali ma bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya zama halifa, Bilal yace shi ba zai iya zama a Madina alhali annabi yana kwance a kabari ba, ba zai iya ba. Za ka shi barin garin nan zai sai tafi kasar Sham. Aka ce ga yace yana hada kayan shi, Abubakar ya taho da gudu yana roƙon shi don Allah ka zauna Bilal ya rai ka tafi. Yace na ce ba zan zauna ba. Yace ina gama ka da Allah ka zauna. Yace to sai dai in za ka mun gorin cewa kai ka yanta ni ko kuma ka mai da ni bauta. Yace a'a, kai zafi Allah ya kiyaye hanya yi tafiyarka. Kaga da lokacin ya ga dama yace ai in ma na faɗa ka ai da gaske ne, ba na yanta kan ba mutane ba su sani ba ne. Ce ana taimakon kuna butulci misali, kaga akalla ya kamata ya faɗa mishi wannan magana da a dan adalci za ka iya faɗanta. Kuma an ji labarin ka faɗa ba za a ce baka kyauta ba, za a ce a shi wancan din ne bai kyauta ba. Amma shi sai ce a'a, Allah ya kiyaye hanya, ba wani abu da zan maka na gori. To haka Allah ya bashi irin wannan kyakkyawan tunanin da kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ne ya fifici kusan kowa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malai ya ci gaba da cewa walakin kana fadluhu wa ihsanuhu ala sadati wa ru'asai min sa'iril kaba'ir. Sai dai ma a ce shi Abubakar shi ne yake da falala da daraja akan sauran shugabanni da jagorori na ainihin kabilun Larabawa. Walihaza, dan haka ne ma inji Ibn Kathir qala lahu Urwa ibn Mas'ud, akwai wani jagora cikin shugabannin Saki da ake cewa Urwa dan Mas'ud yawma sulhi Hudaybiya, dan da aka yi wannan sulhu na Hudaybiya Qurayshawa sun zo da su da abokan muhalafar su, sune mutanen a Larabawan Ba'ifa, sune Thaqif. To a cikin sa akwai mutum mai suna Urwa ibn Mas'ud, a lokacin bai musulunta ba. A lokacin sai na Abubakar ya gaya mishi magana mai daci saboda abin da yayi na rashin daraja a wajen. Wa huwa sayyidu Thaqif yawm sulh Hudaybiya, yace wa sayyidina Abubakar, amma wallahi na rantse maka da Allah, laula yadullaka kanat indi lam ujizka biha, ba dan kana da wata falala a kaina tun a baya wanda har yanzu bashi ne a kaina ban biya ba, la ajabtuka da na baka amsa. Amma ba zai ba da amsa ba. Wa kana siddiqu kad aglaba lahu fil maqala, sai na Abubakar ya gaya mishi magana mai zafi, sai yace kai ko Abubakar, da ba dan tun a baya kana da wani mutunci da kirki da kai mun ba, kuma ban biya ka ba yau, ce wallahi da ka ji magana da zan gaya ma. Larabawa suna da muhimmanci da irin wannan alfarma wadda take kansu a wuyan wani, wadda take kan wani a wuyan su. Fa idza kana hadha halu ma asadati al-arab wa ru'asai al-qaba'il fa kayfa biman adahu. Ibn Kathir ya ce to idan wannan shine matsayin sayyidina Abubakar a wurin manyan mutane cikin kabilun Larabawa wanda ba mabukata bane, suna da ƙarfi, suna da wadata, suna da hashiya, amma ya zama su ma suna jin nauyin sa saboda baiwarsa da falalarsa a kansu, to me kake tsammani da sauran karabutun mutane, sauran yakubayi, sauran talakawa, sauran wadanda ba shugabanni ba? Walizalika kala, shi sa Allah ya ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, lallai babu wani wanda yake bin shi wani bashi na baiwar da yayi masa da yake bukata ya biya shi. Al-Imam Ibn Kathir ya sake kawo hadisi daga Sahih al-Bukhari da Muslim, yake cewa bi sayyi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, ishe lalle manzo Allah ya ce man anfaqa zawjayni fi sabilillahi da'athu khazanatul jannati ya abdullahi hadha khairun, wanda ya ciyar da nau'i biyu na dukiyarsa, wato ya wata ciyarwa kuma ya ƙara yin irinta nau'i biyu na wata dukiyarsa, yace da ta dan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace da'athu khazanatul janna, masu gadin aljanna za su kira shi ranar alkiyama su ce ya abdullah hadha khairu, ce ya kai bawan Allah ga alkhairin da ka aikata, halumma ya fulan, ce zo bismillah kai wani, udkhulil jannata min ayyi babin shi'ta, shiga aljanna ta kofar da kaga dama da gurgurdan aikinka, idan aikinka na masu sallah ne, akwai kofar masu sallah, akwai kofar masu azumi, akwai kofar masu ciyarwa, akwai kofar shahidai, sai a ce shiga ta kofa ɗaya daga cikinsu. Abubakar ya bayyana sai yake cewa ya rasulullah ma ala man yud'a min ihdal abwabi daruratu, ba matsala ga wanda aka kira shi ta ɗaya daga cikin kofofin, fa hal yud'a ahadun min kulliha, shin akwai wanda za a kira ta dukkanin kofofin, a kira shi ta nan, a kira shi ta can, hayya rasa mata ina zai shiga? Nabi ya ce na'am, kwarai kuwa akwai, wa arju an takuna lahu, kuma kai Abubakar kana ɗaya daga cikin wanda za a kira ta kowace kofa. Wannan shine magana Ibn Kathir ya kawo, saboda sayyidina Abubakar ya yi dukkanin aikin da yake nema. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata na gari ya waye, ya ce a cikin kuwa ya tashi yana azumi, ya ce ni ne. Waye je jana'iza, ya ce ni ne. Waye je gaida mara lafiya, ni ne. Waye ya sadaka, ni ne. Kaga duka ayyukan da ake na alkhairi yana yin su kusan kullum, sai dai bai samu hali ko da mai haka ba. Haka nan a cikin wani hadisi wanda al-Imam at-Tirmidhi rawaito da shi da Bazzar da al-Imam Tabarani da Ibn Asakir da isnadin hadisi yana da matsala, amma ma'anar shi tabbatacciya ce. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Abubakar, Allah ubangiji ya ji kan Abubakar, zawwaja ibnatahu, ya auren min da diyarsa, wa hamalani ila daril hijra, ya dauke ni a abun hawarsa kamar da muka ambata, ya kai ni gidan hijira na zuwa Madina kenan, wa ataka bilalan min malihi, ya yanta bilalu daga dukiyarsa, sai na Umar yakan ce Abubakarin sayyiduna wa ataka sayyidana, Abubakar jagora ne a cikin Musa bai, kuma ya yanta wani jagora a cikin mashina sayyidina Bilal radiyallahu anhu.
Amin.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau kuntu muttakhidan qalilan lattakhadhtu Abubakar, zan iya riko da wani a matsayin wanda bana jin, wato ko da yayi laifi ko yayi kuskure ba zan mai fada ba, wanda zan dinga biye ma ra'ayinsa, to da Abubakar zan nada a ainihin wannan matsayi. Sai ya ce amma dai ɗan wantaka ta musulunci ita ce tsakanina da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a toshe duka kofofin da suke masallaci, in banda kofa Abubakar ita kadai za a bari. A lokacin kowa yana yin kofa setin gidansa, in yazo ba sai ya bi ta nan gidan shi masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka a toshe su, a bar na Abubakar, amma duk na sauran mutane a toshe su. Allah ubangiji ya kara masa yadda.
Amin.
Wannan zancen Ibn Kathir ne wanda a cikin sa yake nuna mana wato yadda aka kai aka kawo wajen tabbatar da cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne akan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Amma bayan sun sauka akan sa, ko ma'anarsu bata tsaya akan shi ba, ta shafi duk wanda ya yi irin wannan aiki, saboda al'amalu ko al'ibratu bi umumin lafazi la bi khususis sababi, ana lura da lafazin ne ba wai sababin da ya sauka akan shi kadai ba. So da haka duk wanda ya dauki irin wannan salan, babu shakka zai samu irin wannan tagomashin da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi masu albarka. Daga cikin abin da zamu fa'idanta a waɗannan ayoyi masu albarka, akwai nuni zuwa ga falalar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Sayyidina Abubakar ya da falaloli masu yawa, wannan na daga cikin falalolinsa. wanda aka ambata anan shine wannan ciyarwa da yabo da Allah ya masa da alƙawarin da Allah ya masa na aljanna idan muka dauki cewa ayat ta sauka ne akan sa kamar da malaman tafsiri suka ambata sannan kuma a jumlace ayoyin suna nuni zuwa ga wato abin da ke cikin falalar infaki fi sabilillah alheri da lada da ke cikin mutum ya ciyar da dukiyarsa dan Allah sawabin ya ba addinin Allah ko ya baiwa bayin Allah duk wanda yana cikin ciyarwa dan Allah kamar yadda ayoyi da yawa a cikin alqur'ani da hadisi masu yawa suka nuna abin da ke cikin wato ciyarwa na alkhairi da lada Allah yana faɗa cikin suratul tazabu fataqullaha masata'tu wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah yace fataqullaha masata'tu ku ji tsoron Allah iya iyawanku Allah yace wasma'u ku zama masu saurarawa shuwa gabanni masu saurarawa na gaba da ku wa ati'u sannan ku biyayya ga dokokin Allah ku biyayya ga na gaba da ku wattaqu wa anfiqu khairan li anfusikum sannan ku ciyar da dukiyanku shine alkhairi ga kawunanku Allah ne da kanshi yake shaida cewa a cikin ciyar da dukiya akwai alkhairi sai Allah ya ce man yuqa shuha nafsi wanda duk Allah ya tsare shi daga cutar wato rowa dake cikin zakata wanda cuta ce ta dabi'a ga dan adam amma Allah yakan zabo wasu bayi sai ya tsare su daga wannan muguwar cuta Allah ya ce fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu tsira alfalahu shine tsiran lahira ke a wannan aya tana tabbatar mana da abin da aka ambata anan na falalar wato a cewa din kamar da Allah auna je yake cewa innal ladina tuna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ne Allah yace yarjuna tijaratan lan tabura lalle wadanda suke karanta qur'ani suna aiki da shi shine attilawa sannan suna tsayi da sallah sannan suna ciyarwa daga abinda muka azurta su a sarari da kuma a koye Allah yace waɗannan sun dace da wani kasuwanci wanda babu faduwa a cikin sa shine wancan da Allah yake cewa wato man zallabi yuqridullaha qardan hasan shine kasuwancin da babu faduwa da matakan mutum ya riga ya ba Allah yayin da ya kamata shikenan ya kai labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya bayyana wasu mutane guda bakwai waɗanda ranar alkiyama ba za su sha wannan zafin ranar na alkiyama ba suna cikin ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah suna cikin ni'ima da aminci da tsaro daga cikin su akwai wanda yake mai ciyarwa wanda yake bayarwa da dama ba tare da hagun shi mata sani ba wato yakan koyi ba sai ya zo ya bayyana an gani ko an yi maka bidiyo don za a baka sadaka ko kyauta a yada ka a duniya ko na makamancin haka a ɓoye yake bayarwa baya ma bari a sani fatan shi Allah dai Ubangiji ya gani dan adam a ɗabi'ance wannan abu da aka ambata na ashur shedan shi ne yake riya wa dan adam shi wanda Allah yake ba mu labari cikin suratul baqara ash-shaytan ya'idukumul faqara shedan shi ne yake muku alƙawarin talauci wa ya'murukum bil fahsha'i sheke umurta ku da aikata abin Allah wadare Allah yace wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah shi kuma shi yana muku alƙawarin zai gafarta muku sannan ya muku ya ba ku falala ya ƙara muku wallahu wasi'un alim Allah mawadaci ne kuma masani waɗannan suna nan da yawa ire-iren su ayoyin alƙur'ani mai girma wanda suke nuni zuwa ga tagomashin da ke cikin kyauta da sadaka da taimakawa magajiyayyu da talakawa da marayu da taimakon addinin Allah da fitar da zakka da fitar da sadaka a cikin dukiya don samun abin da ke wurin Allah da kuma samun falala a wurin Allah yana daga cikin abin da yake tabbatar mana da falalar da ke cikin sadaka shine Allah ya ba mu labarin cewa mutane za su yi fatan ina ma a jinkirta musu don su ƙara yin sadaka ya allazina amanu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin Allah yace wa anfiqu kuchir mimma razaqakumullahu daga abinda Allah ya azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ta riski daya daga cikin ku idan ta riske shi fayaqula sai ya dinga cewa rabbi laula akhartani ya ubangiji ina ma da zaka dan jinkirta mini ila ajalin qaribin wani dan lokaci kankani wuni guda ko yan awoyi me yace zai yi fa asaddaqa yace fa usalli ko fa asuma ko fa uti'a ummi ko ba wani abu da zai fara yin banda fa asaddaqa saboda yanda ladan sadaka yake burkasa haka cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mawadata tun yanzu ku yi kanku abin kirki da dukiyarku ku bayar nan ku bayar can kar ku bari sai rai ya kawo gargara kuna cewa a dauki kaza a bawa ne a dauki kaza a bawa ne a lokacin ba ma za a bayar ba wanda ya shiga yarga ya shiga gargara ya fita daga hayyacin da zai yi sadaka ku fitar dukiyarsa sadaka ana kwadaitar da ma'abota wadata da ma sauran mutane a koda yaushe cewa su yi kokari su fi karfin waccan mummunar rowa ta ɗabi'ar zuciya su fitar da dukiyarsu su yi abin da zai amfane su a gobe kiyama ba wato mu fitar da zakka ga wanda duke shi ta kai zakka ayi sadaka ayi kyauta a ciyar a taimaki talakawa da marayu da zawarawa ayi abin da zai amfana na sadakatul jariya gina masallaci gina islamiyya taimakawa yara marasa galihu don su yi karatu addini da boko taimakawa mutane a unguwa don su samu ruwan sha ko wani abu makamancin haka duk abin da zaka yi wanda dan adam zai amfana kai hatta ma ba dan adam ba koda dabbobi za su amfana babu shakka aiki ne na alkhairi wanda idan ka kitta niyyarka zaka samu lada da tagomashi a wurin Allah madaukakin sarki wannan shine abu mafi muhimmi na sakon da waɗannan ayoyi suke karantar da mu falalar ciyarwa falalar sayyidina Abubakar abu na gaba shine sai kuma suna nuna mana buƙatuwa zuwa ga samun mutanen kirki masu wadata su zama na cewa sun fahimci addini saboda su ne za su taimaka wajen gina addini sai na Abubakar radiyallahu anhu da ya zama mawadaci ne wanda kuma ya fahimci addini sai ya taimaka wa addini dukiyarsa har Aisha take cewa lokacin da ya rasu tace sai na Abubakar da zai rasu ya kira su ya ce ya ku ƴaƴana ina roƙonku don Allah ku haƙura da abin da za a baku na gadon dukiyata dukiyar ma ba wata dukiya ba ce yace duk abin da na mutu na bari ina so ku bari a mai da shi baitul malin musulmi saboda nayi halifanci shekara biyu ana bani albashi da haka duk abin da na samu daga bayan nan na same shi ne daga albashin da na karba ina roƙon ku yi haƙuri a mai da shi cikin baitul mali sai ta take cewa ni baba na Abubakar ya musulunci ya more shi fiye da yadda shi ya more arzikin musulunci tunda ba daga baya ana raba kuɗaɗe ba saman me za su yi su ba tace hatta dan abin da ya bari wanda ya kamata mu gada sai da ya hada mu da Allah ya ce mu mayar kuma haka muka hakura muka mayar kuma me ya bari abin hawan shi dokin sa da takobin sa da kwanan shi na cin abinci da mayafin sa na rufa da wata abin nan kube abin nan wanda yake dake da kibon da yake ci mishi abin nan baka wanda yake dake da kibiyoyi shikenan abin da ya bari sai kuma rigar sa wanda ita kuma da ita aka yi masa likafi rigar sa wanda yake suka yi ta aka yaga aka saki a ranjin dinta aka yi masa likafi da ita kuma shine halifin din musulunci gaba kida saboda haka ana buƙatar a samu mawadata da suke da kuɗi kuma su fahimci addini dan su taimaka wa addini da kuɗin su kuma addinin musulunci yana yiwuwa ne da ilimin masu ilimi da kuma wadatar masu arziki da kuma taimakon masu ƙarfi a jikinsu a cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka akwai irin waɗannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da shi da wasu cikin sahabbai su ne masu ilimi masu ƙarfin jiki sannan irin su Abubakar irin su Usman da irin su kuma su ne masu wadatar dukiya sannan akwai kuma sauran ustaje waɗanda su kuma aikin da za su iya kawai shi ne a je jihadi ayi faɗa su kashe a kashe su ko su shahada to duk waɗannan kowa yana da amfanin sa a cikin musulunci a yayin da aka wayi gari mafi yawan masu wadata suka wayi gari ba sa jin cewa su suna da mas'uliyya a cikin addini to shi ne addini ya shiga cikin irin wannan gararin da ka gani yanzu sai an yi sa'a gaske sai a samu wani kwaya ɗaya nan tsilli yana taimakawa kwaya ɗaya nan tsilli yana taimakawa sai aka zaga duk yawan mutane da muke zaune sai ya zamana iya abin da za mu iya kawai galibi shine sallah ba za mu iya wani taimako ba in za a shekara biyar duk yau mu danna ana cewa kullun sati mu hada kudi ba za ya hada kudin za a gina masallacin nan wata gida ko kudin za a yi sabe da zani ba za a yi hadawa ba ka bani saboda mafi yawan mutalakawa ne wanda kuma suke da dan abun hannun su din kuma suna nan a cikin yan ash-shaytanu idukum al-faqara sai an samu rubutun kwaya daya mawadaci wanda Allah ya taimake shi cikin mu yuka shuha nafsi sai ga yazo ya gina masallacin lokaci guda ai ta saka mai da alkhairi yana nan yana diban lada Allah ya karba mushi to haka inda kafir zai lalace haka za a samu wannan matsala haka inda abu rukunin din mu zai lalace haka illa su ka lalace to ya kamata musulmi mu dawo cikin hayyacin mu mu gane cewa lalle muna buƙatar mu tashi mu yi aiki na kwabbasa wajen mu neman arzikin da zamu taimaki addinin sannan da wanda suke da shi da yawa da wanda suke da shi kadan kowa idan an ce a bayar kai kokari ka bada abinda zaka samu gobe alkiyama ba wai yawan ne muhimmi ba a kyakkyawan nufinka da ikhlasinka da zai sa Allah ya karba ya yubaka maka shi har ka samu ya zama lada da yawa wannan shine abin nema a wajenmu Allah ubangiji cikin hikimarsa mun kawo ƙarshen wannan sura abin da muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah ya karba mana Allah ya ba mu ikon aiki da shi
amin
Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani
amin
Allah ya jikan magabatan mu cikin iyayen mu da malaman mu da sauran musulmai gabaki daya
amin
za mu sa ran insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.